sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan daren fikir ta cika shekara 8 tana yada karatu dukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatu dukan sama da 150 kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. Haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin. Har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ƴan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya. Domin tallafawa darin fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darin fikirin, wato darin fikiri pro, ko kuma a shafin darin fikiri .com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darin fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lambar account kamar haka: 8245972752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darin fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninkawa cin san da ka ba da shi, kuma Allah mai masa jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك أنتوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai tarin albarka a wannan masallaci na gwallaga da ke na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A yau muna 26 ga watan Ramadan, wato jajiberin rufe wannan tafsiri. Shekara ta 1444 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan hudu shekarar miladiya 2023. Kamar kullum muna tafsirin Alƙur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul Hajji, inda muke cikin aya ta 68. Waye abinan ku waye jalibin ba kuma muna marabtar bakinmu da suka zo kamar duk kowace shekara ta saba zuwa daga Kano domin halartar rufe wannan tafsiri. Muna musu maraba da zuwa kamar yadda suka zo lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su gida lafiya. Bakin namu suna ɗan yawa, ba dai na ga wala jiransu. Akwai babban sakatare janar na al-Imam al-Bukhari, kuma shugaban Sautul Haq da kuke ji ana faɗa Sautul Haq shi ne shugaban da ba a ganinsa. Alhaji Bello Talha, sai kuma PRO na Sautul Haq, kuma ɗaya daga cikin usoshi na al-Imam al-Bukhari, Malam Tasim Abdulrahman Alarama, da kuma Malam Nura Sani Al-Furqan, sannan ga Malam Nura Ali Ahmad, da kuma sakatare na Malam Aminu Garba Adam, da kuma ɗaya daga cikin matasan malamanmu shi ma Malam Tasim Abdulrahman Alarama خامس da shi da kuma malamin da shi kan ga sunan dai da yawa wasu ya'ya ne ga sunan Mala Ahmad Alarumma Ahmad Jafar Mahmud Adam babban Alarumma da jiran da su don muna musu barka da zuwa kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka su lafiya Allah ya mai da su gida lafiya wacce ya mai da mu gaba ɗaya gida lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. Idan suka ja da kai, idan suka yi maka jayayya, faƙul ka ce Allahu a'lamu bima ta'malun, Allah ne mafi sanin abinda kuke aikatawa. Wato Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa kai kira zuwa ga ubangijinka dan sai kana kan tafarki madaidaici. Idan ka karantar da su da hujja ka kira wasu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaɗaita shi amma suka ci gaba da yi maka jayayya akan abin da ka zo musu da shi na gaskiya to shi kenan ka kawar da kai daga gare su kada ka ga ka tasu ka tsaya kai ta jayayya mara iyaka sai ka gaya musu cewa su je su ci gaba da abin da suke yi kai ma za ka ci gaba da riƙe abin da kake kai na gaskiya kuma za ka ci gaba da da'awarka. Za ka ci gaba da bauta wa Allah shi kaɗai kuma za ka ci gaba da da'awa da kiran mutane zuwa ga bauta wa Allah shi kaɗai su kuma su je su rungumi abin da suke yi suna ganin abin nan da suke yi daidai ne Allah ya san wane ne cikin mu yake daidai. Faqulillahu a'lamu bima ta'malun su ce Allah ne mafi sanin abin da kuke aikatawa. Wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san abin da nake faɗa da abin da nake aikatawa ya san kuma abin da kuke faɗa da kuma abin da kuke aikatawa. Don haka kowa zai zama da hisabin abin da ya faɗa da kuma ya aikata. Babu wani wanda zai ɗauki laifin wani. Kamar yadda Allah ce wa in tazzabu ka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Allah ce in suka ƙaryata ka faƙul ka ce li amali wa lakum amalukum aikina na gare ni kuma aikin ku na gare ni wato aikina shine abinda za a tsaye na ainihin hisabi akan sa kuma kuma akan ayyukan ku za a yi hisabi antum bari'una mimma a'mal ba ku da wani laifi da za a ɗora muku sakamakon abinda nake aikatawa ni ma kuma ba za a ɗora muku laifin abinda kuke aikatawa ba saboda haka lakum dinukum waliya dinukum ku je ku riƙe addinin ku ni ma in riƙe nawa addinin saboda haka Ubangiji kuma shi zai yi hukunci tsakanin mu wannan shi ne abin da yake wajibi a kan dukkan wani mai da'awa ga yadda ya bi matakan da'awa da Allah subhanahu wataala ya tsara idan ya kai ƙarshe to kada ya tsaya ya ci gaba da rigimar da ba ta da amfani ya je ya ci gaba da da'awarsa ci gaba da karantarwarsa Allah kuma subhanahu wataala shi zai yi kowa hisabi akan aikinsa. Allah subhanahu wataala ya ambaci matakan da'awa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. In kai da'awa bil hikma da hikima kai da'awa bil mau'izati al hasana da kyakkyawan wa'azi kuma kai bidali kai dayayya da su ta hanya mafi kyau amma duka waɗannan matakan ba su yi amfani ba to shi kenan sai ka kawar da kai daga gare su ka ci gaba da abin da kake yi na da'awarka da karantarwarka ka taba ta lokaci a kansu kowa ya zai ci gaba da abin da yake yi domin daga ƙarshe Ubangiji subhanahu wataala zai yi sa muku domin matattara ku gaba ɗaya zuwa ƙarshe za a tara mu da ku kuma Ubangiji zai mana hisabi a tsakanin mu Abu Abdullah Al-Qurdubi yake cewa wannan ayar a cikinta akwai adabul hasani علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنت وذراعا الله يسنى باين سيكويا وباين سا أبدا ذا سميل مرسلي إذا وانت اللي بدا يهي أدسو دن تعنتي دن كوي جرمان كي جنيمان قولي باوي دي جفرين جلس جابا شيني أن لا يجاب ولا ينهر دولة دي زومي مقابلة كي زوم تتونا لكي amma ba wai tsakar ta shine ya gane hujja ba ya gane gaskiya ya bi'a buƙatar ta dai kawai a yi ta jayayya buƙatar ta dai kawai ta da kura ta da hamaniya a kawo wani tarnaki to wannan shine dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya koya mana mu ci mu faɗa mana shine abin da wannan ayat take gaya mana fa in jahaluka in suka yi jayayya suka yi maka jayayya fa qul Allahu a'lam bima ta'maluna wa bima ta'maluna kace Allah ne mafi sanin abin da kuke aikatawa ma'ana kada ka bi ta tasu ai ta jayayya kada ka ce za ku zo ku bada goli ku ta mutabara sai da zaka ga yanzu da dan abu ya faru sai ban tinya dai kiri ni na yadda a hada mu da shi a hada mu da shi ta tsauna kar ka dauka wai yana son gaskiya ta bayyana akan bai akan harshen kani ko kuma a'a yana son ya ganin da kai wata hujja da baka gane ba shi bukatar sa dai kawai a ce ya kara da kai ya buga da kai bukatar sa kawai a ya ai ta yada wannan abin da kuka yi da shi ai ta kallon sa a ciki shi ne bukatar sa to saboda haka ba za ka bata lokacin ka da waɗannan ba ko yace wani ya fito ya ce ai shi yana neman ka zo mu tarayya ka zo mu nazara shi kira sai ka ci ka bari ka baje kolin ka a gaban sa ka je ku ta kafsawa ya fada ka fada ka fada ka fada a tashi ba tare da wani tija ba wannan ba shi da wani amfani sai ya zanto ba ka da aiki sai mu nazara sai mu kafana sai jayayya shi yasa wasu idan suka dauko wasu abubuwan dan kawai a tada kula to amfanin su shine a gudu da su kada kula su a ci gaba da karanta da mutane jama'a da ake karanta da su suna da hankali suna gane wa ai waɗanda suke zama suna sauraron karatun da ba ma fita ba ne masu hankali ne da Allah ya ba su hankali suna kuma auna dukkan maganganun da ake yi ita gaskiya kamar yadda Mu'adh bin Jabal yake cewa haske ne da ita tana da haske kamar yadda ƙarya duhu ne da ita saboda ka inda ya gaskiya ce da za ka ta haskawa ne kuma za ka gani ta ko an so za ka bayyana ba za ka buɗe ba to shi ya sa wani mai hikima yake cewa awa kulla na sannan zubabu na zartuhu inda zubabu izan aliyu karim dan sai in zauna da sannan da kukan abin nan kukan kuda in kai masa duka ya ce sai na ba wa kuda wani daraja kenan na ba shi daraja ke duk sanda da kike wato sun je kai duka kai duka yace inda zubaba idan alayya karim walau kullu kalbin awa alqamtuhu hajaran la'azza sakhrun mithqalun bi dinari da duk sanda kare zai haushi sai na dubu sai na jifa ba duk inda da haushin kare sai na jifa yace to shi kenan sai zuwa san ba da zan duka jifa da su sai su tsala sai na ne dutsen da zan jifa da shi na rasa saboda kan suka da yawa saboda haka wani an sarka gare shi shine kai shi ka ban ta manta da shi musamman ma a yadda ya bayyana gare ta cewa shi bukatar sa shine wannan tarazi ya yi tarazi a ji ka a ji shi inda ma shi muryar sa ba za ta je ba kai muryar ka kai shi ka kai sunan sa can yayin da zaka ambaci sunan sa yayin da zaka zauna da shi a inuwa daya za ku ta komzawa da shi to shi kenan kana tallasta shi ba abin da ya dame shi ko da za a yi ta tura masa a shirka na ta zagi su shi ba shi ne da ba dai an san shi ba shi wala shi ne bukatar sa a yi yanzu yana trending ana ta ganin hotunan su suna ta yawa facebook shi ne bukatar sa to yi banza da shi kawai ci gaba da abin da kake yi da karantar da mutane yaje aikin da kai naka za a ga wani aiki ne zai fitar da amfani wanda zai yi bayyana gaba za a gani to shi ne ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi wannan ladabi shi ne abu abdullahi qurtubi yake cewa wannan ladabtarwa ce ilmantarwa ce allah subhanahu wataala yake bayansa cewa duk wanda kula da cewa jahiliya da shi ba wai tsata a kai gaskiya ba ya ce to kada a ansa masa kada a yi munazara da shi wa yurfa'u bi hadha alqawl a ture shi da wannan magana alladhi 'allamahu Allahu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wannan ba yana nufin a kici gaba da dawa ba ba yana nufin a kici gaba da karantarwa ba Allah subhanahu wataala da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ai fadarsa ba ta sa annabi ya yi shirya ne da dawa ba saboda ai ba shi kare ake tallata wa da'awar ba akwai wasu da yawa wanda suke so su ji wannan da'awar domin su fahimci ta saboda ka a ci gaba da da'awa a ci gaba da karantarwa Allah subhanahu wataala kuma zai buɗa zukatan waɗanda za su fahimci wannan da'awa kuma za su fahimci ta sannan Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya hukumu bainakum yawm al-qiyamati fi ma kuntum fihi takhtalifun Allah zai ku hukunci tsakanin ranar gobe kiyama akan abin da kuke sabawa a cikin sa wasu daga cikin malamai suka ce wannan Allah subhanahu wataala ne yake gaya wa mu'minai da kafirai a tsakanin su cewa Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar gobe kiyama game da abin da suka kasance suna aikatawa zai saka wa mu'minai da kyakkyawan sakamako zai yi kuma yi wa kafirai mummunan sakamako akan ayyukan su da suka yi na kafirci don haka wannan maganar ubangiji ce da yake fuskantar da ita ga mu'minai da kuma kafirai duka wasu daga cikin malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar wato wannan yana daga cikin abin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da aka ce da shi idan suka yi yayyaya da kai to ka ce Allah subhanahu wataala shi ne mafi sanin abin da kuke aikatawa kuma shi Allah shi ne zai hukunci tsakanin ku wato annabi ne aka ce ya faɗa wannan cikon magana da aka ce fa qul Allahu a'lam ka faɗi cewa Allah shi ne mafi sani ka faɗi cewa Allah shi ne zai yi hukunci a tsakanin ku da gobe kiyama wato zai yi hukunci tsakanin musulmi da kuma waɗanda ba musulmi ba wannan shi ne abin da Imam Shawkani ya kawo cikin tafsirinsa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a wannan jumla ce musta'anafa wannan sabuwar jumla ce ba ta da alaƙa da waccan wato waccan maganar an gama ta fa qul lillahu a'lam bima ta'malu wannan an gama wannan magana sai kuma sabuwar magana ta faru Allahu yahkum bainakum yawm al-qiyamati Allah zai yi hukunci tsakanin ku da gobe kiyama Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam dan ya karfafe shi da shi da mu'minai cewa Allah zai yi hukunci tsakanin ku ranar gobe kiyama zai bayyana al'amarin wannan addini a lokacin za a fahimci abin da kake kira zuwa gare shi gaskiya ne abin da magabtanka suke kira sassa ƙarya ne a wannan ranar komai zai bayyana ubangiji subhanahu wataala ya umarce shi da ya faɗa haka ce fa li zalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab wa umirtu li a'dila bainakum الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير التي فلذلك انهك فادعوا كي ترى دعاء الله واستقل كما أمرت تقريا كم كما ينتأك أمرتيك ولا تتبع أهواءهم كذلك تسو يزو ينزك تنزو وقل أتي آمنت بما أنزل الله من كتاب لا يلماني لذكا ولذكاب الله يتوكر وأمرت لأعدل بينكم كما أنكم أرشيني إني آدل شيء تكرامكم الله ربنا وربكم ألا شين أبنجكم شين كما أبنجكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أيك هنا غريبكم أيك هنا غريبكم وتقوى زي قوما لألا لنا أيكسا ما لأيك تقوى السماء لا حجة بيننا وبينكم باب تهجة أكان ملكم الله يجمع بيننا وإليه المصير Allah shi zai tsada tsakanin mu da gobe kiyama da gobe kiyama zai tattara mu amma kuma za a ware mu'minai za a ware su ne guda kafirai za a ware su ne guda dan kowa ne sakamako da irin aikin sa mu'minai su fi kyawarsa ta fito da zai faranta musu rai, kafirai kuma su zama gudun sakamako da zai faranta musu rai. Kamar yadda Allah ya cewa yawma taqumus sa'atu yawma idhin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa 'amilu ssalihati fa hum fi rawdatin yuhdarun wa amma alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adhabi muhdarun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ranar da kiyama za ta tsaya, yawma taqumus sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya yawma idhin yatafarraqun, ranar da suke rarrabuwa, a ranar da za a yi rarrabu kowa zai koma zuwa irin jinsinsa mai irin aikinsa. Sai Allah ya faɗi yadda za a rabu gida biyu, fa amma alladhina amanu wa amilu ssalihati fa hum fi rawdatin yuhdarun, waɗanda suka yi imani kuma suka yi kyawawan ayyuka, waɗanda suna cikin dausayin aljanna ana faranta musu rai, suna ga abin da zai faranta musu rai. Waɗanda kuma suka kafirta, suka karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, suka karyata ranar lahira, Allah ya ce fa ulaika fil azabi muhdarun, waɗannan waɗanda ake halarta su ne cikin azaba. Saboda haka a nan duniya idan kun iya tare abin da kuke gaya muku, to shikenan ku je ku ci gaba da tsayawa a kan abin da kuke yi, kuma za mu tsaya a kan namu, ku je ku ci gaba da maganganu da da'awa irin taku, kuma za mu ci gaba da da'awa irin taku, ku ci gaba da ayyuka irin naku, kuma za mu ci gaba da ayyuka irin naku. Amma akwai ranar da za a rarrabe, kowa zai gaji ina a sanin hakikanin abin da ya rike. Sannan Allah subhanahu wataala ya bayyana cikakken iliminsa, cewa Allah subhanahu wataala shi ne mai hukunci, to shi kuwa iliminsa ilimi ne wanda yake ya kiwaye komai. Don haka zai yi hukunci ne da ilimi, zai yi hukunci ne da ilimi. Allah ce Allahu alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, ashe baka sani cewa Allah yana tare da abin da ke cikin sama da abin da ke kasa ma da abin da ke kasa? Inna zalika fi kitab, lalle wannan yana cikin littafi. Inna zalika 'ala Allahi yasir, lalle wannan mai sauki ne ga Allah. Wato anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya ambaci cewa shi zai yi hukunci, sai ya gaya wa bayansa cewa to yana da cikakken ilimi, tun da ko yana da cikakken ilimi dole hukuncinsa zai zama wanda yake da cikakken adalci, hukuncinsa zai zama da cikakken adalci saboda ilimi zai yi shi. Ya san wanda ya yi da kyau, ya san wanda ya bata, ya san mai gaskiya, ya san mara gaskiya. Saboda haka a cikin ambatar ilimin Allah a daidai lokacin da yake cewa zai yi hukunci, akwai kwantar da hankali ga mai gaskiya da masa albishir, da kuma tsoratarwa ga makaryaci da razanarwa da gargaɗi. Duk a cikin wannan yana daga cikin hikimar Alƙur'ani. A lokaci ɗaya za a yi magana ɗaya, amma za ta ƙunshi abubuwa guda biyu masu kishiyar da juna. Allah ya bayyana cikakken ilimin cewa ya san abin da ke sama, ya san abin da ke ƙasa, ma'ana babu abin da bai sani ba. Yayin da yake magana zai yi hukunci, ba kuna rigima a tsakaninku ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mini sun ce abin da suke kai shine gaskiya, kafirai su ma sun tsaya akan cewa abin da suke kai shine gaskiya. Allah ya ce to zai yi hukunci tsakanin su. Sai kuma ya bayyana masa cewa to fa shine cikakken ilimi ne, ya san komai, ya san aikin da kowa yake. Kaga wannan zai ba wa mu'mini da tsuwa, saboda zai zama masa bishara akan cewa zai samu kyakkyawan sakamako tun da kyakkyawan ayyuka ne, kuma zai zama tsoratarwa ga waɗanda suke marasa gaskiya. Kamar ‘ya’yanka ne guda biyu su yi rigima, su yi faɗa ba ka nan, sai suka zo gabanka don mayar da magana. Dai ya fara magana cewa ba ka nan, wani ka za ka zai fara ce ka da kai shuru, tun na san abin da ya faru, tun na duk komai na san komai. To daga nan shi mai gaskiya ya fasa masa gaskiya. Saboda haka zai yi farin ciki cewa to zai samu adalci, tunda an san duk abin da ya faru, kuma ya san shi ne gaskiya. Shi kuwa wani gaskiya daga nan zai so, tunda shi ke nan ba magana da ƙarya ko ya wani logic ko ya zace kanan da magana, ba ga ya ce ya san komai. Da saboda haka zai zama tsoratarwa mai shi. Saboda haka Allah ya ce zai yi hukunci, sai ce amma na san fa komai. To kaga mu'mini zai ƙara tsuwa, tunda Ubangiji ya san komai. Kaga ba magana cewa a sauye da gaskiya gaskiyarsa, ko a ba shi rashin gaskiya a ɗari yana da gaskiya. Shi kuma mara gaskiya lokacin zai ƙara cikinsa, zai ƙara ƙorarwa, kara fahimtar cewa tufa wanda zai hukunci din nan bi adalci kuma ya san komai da komai saboda hukuncin ba zai masa kyau ba to shine Allah subhanahu wataala yake cewa alam ta'lam shi baka sani ba anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard Allah ya san abin da ke sama ya san wanda yake kasa inna zalika fi kitab kuma dan dai wannan abin da yake sama da abin da yake kasa din ya tabbatar da komai a cikin littafin sa shine lauhul mahfuz komai yana da rubuce a cikin littafin komai dake Allah ya rubuce shi saboda haka wannan abu ne sauka a gurin ubangiji domin abin da ya wakana din nan kawai yana kara tabbatar da cikar ilimin ubangiji ne ba wani abu ne sabo a gurin Allah domin matakan kaddara kamar yadda ake cewa guda hudu ne na farko ilimin Allah sabiqu ilmihi subhanahu wataala Allah ya riga ya san komai tun kafin ya kasance ya san komai tun zai kasance Allah ya san wannan sannan mataki na biyu rubuta wannan abu da Allah subhanahu wataala ya yi a cikin lauhul mahfuz shi ne mataki na biyu abin da duk Allah ya san zai wakana da yadda zai wakana sannan zai wakana da inda zai wakana da wanda zai wakana akan su da abin da zai biyo bayan ya wakana da Allah ya rubuta to kaga wannan mataki na biyu bayan ilimin sa abin da yake cikin ilimin sa kuma ya arauce suke a yayin cikin talabin mahfuz sai kuma mataki na uku shine matakin al-bashi'a Allah kuma ya ga damar faruwar abu abun da zai faru ba sai san da ubangiji ya ga damar faruwar sa sannan sai mataki na ƙarshe shine al-khalqu wa ijad Allah ya samar da abu yadda yake dindan a ilimin sa yadda yake dindan a rubuce a cikin littafin haka kuma ya faru a ƙasa a gan shi idan Allah ya rubuta wani zai yi kuɗi Allah ya riga ya san wani zai yi arziki a rayuwarsa an rubuta haka a rubuta kuma a ga cewa kuma ga shi din ya yi arziki wani zai yi rashin lafiya an rubuta Allah ya san haka kuma an rubuta sannan Allah ya ga damar abin ya faru kuma ya faru kuma sai mu ta kan kaddara ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuta komai a lauhul mahfuz wa kullu saghirin wa kabirin mustata ko wani abu babba da karami a rubuce babu wani abin da Allah bai rubuta ba wa inda huwa mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fi al-barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhurubati al-ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin kaga dukkan matakan guda biyu na ilimin Allah da rubutunsa ya tabbatar a cikin wannan aya wa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabudan gairi da ba wanda ya san su sai su ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fi as-samawati wa fil ard Allah ya san wa ya'lamu abin la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake kan tudu ya san abin da yake cikin ruwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai faɗo ba ce Allah ya san da shi ya san ta zai faɗo ya san daga inda zai faɗo ya san inda zai faɗa Allah ya san wala habatin fi dhulumati al-ard ko wata ƙwaya da za a saka a cikin dubban ƙasa a tona ƙasa a bille ta ciki to Allah ya san da zaman ta wala rabbi ko wani danyen abu danyen itace danyen wata ƙwaya ce danyi ko wani danyen abin da Allah ya san da shi wala ya bisu ko busashi illa fi kitabin mubin fa ce yana rubuci a cikin littafin da mabayyana ya tabbata a cikin sahih muslim hadithin abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana Allah ya rubuta abubuwan da za su kasance na kaddara a cikin halittarsa duk abin da zai wakana na kaddara a cikin halittarsa Allah ya rubuta su tun gabanin ya halicci sammai da ƙasa da shekaru 50 kaga ba maganar halittar ɗan adam ake dan shi ɗan adam shi aka ba halicce shi ba sai ba halicce sammai da ƙasa da abin da yake cikin ta sai da Allah ya tanadar wa ɗan adam inda zai zauna da abin da zai buƙata a rayuwarsa sannan Allah ya halicce shi saboda ba halittar ɗan adam ake magana ba halittar sammai da ƙasa kafin a yi ta da shekara 50 Allah ya rubuta duk abubuwan da za su wakana
a rayuwar hadisinsa gaba daya. Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da hadisi daga Ubada ibn Salul radiyallahu anhu yake cewa ɗansa yace ya bunayya innaka lan tajida ta'ra haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusiba yake ce mata ya dana ba za ka taba samun dandanin haqiqar imani ba ba za ka taba dani haqiqar imani ba har sai ka yarda da cewa ka san cewa annab ma asabaka duk abin da ya sarne ka lafi kulli yukhti'aka dama can ba zai kauce maka ba ba zai kuskure maka ba abinda kuma ya kuskure maka dama can ba zai same ka ba sannan yace da shi naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam فقال له اكتب قال ربي ماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه يجي ناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الوقت ان لا يحدث القلم قلم القدره قلم القدره سيجي تشير بك يجي لزر ربك يا ابو النجيب يجي فربك ابو هو الذي كسن جيدا قدره فقول له ka rubuta ƙaddarar kowane abu har zuwa lokacin da ake maza baya ya ce to ya ɗana na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata ala ghairi hada alaysa minni wanda duk ya mutu ba da wannan aƙidar ba ba ni ba shi duk wanda ya mutu bai yi imani da ƙaddarar Allah bai yarda cewa komai daga Allah muƙaddari ba ne yana ganin cewa ɗan adam shi yake ƙaddarawa kansa shi yake tsara wa kansa Allah ba shi da hannu a cikin abin da yake faruwa ga ɗan adam sai to wani annabi ya ce ba shi ba shi ba ruwan shi da shi kaga wannan shi ke tabbatar maka da cewa imani da ƙaddara rukuni ne cikin kunnen imani matuƙar bawa bai yi imani da ƙaddara ba to wannan imanin ta bai cika ba ɗaya daga cikin rukunnen nan guda shida idan mutum ya bar shi to gaba ɗaya ba za a kai sauran ba kamar ya ce bai yadda akwai Allah ba ne ko ya ce bai yadda akwai manzannin Allah ba ko bai yadda da mala'iku ba ko bai yadda da ranar lahira ba to haka ne yake bai yadda da ƙaddara ba duk hukuncin da yake shi mumini shi yake yadda da ƙaddara kuma yadda da ƙaddara yake ba shi kwanciyar hankali da nutsuwar zuci ba zai tashi hankalinsa ba akan abin da ya riga ya san cewa rubutacce ko mai daɗi ko mara daɗi ya san Allah ya nufi sawa ko mai sababi yakan biyo ta sanadiyar wani abu ya faru to amma haka Allah ya tsara abin nan ba zai faru ba sai bayan Allah ya riga ya rubuta shi kuma ya yarda ya faru sannan yake faruwa saboda haka idan muka dubi wannan ayar za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da matakai biyu na ƙaddara matakin farko shi ne rubuta inna zalika fi kitab sannan mataki na biyu shi ne ilimi shine da farko matakin farko shine ilimi alam ta'lam anna allaha ya'lam shine matakin farko mataki na biyu shine rubuta inda zalika fi kitab mataki na uku da na hudu shine al-mashi'a wal khalq al-mashi'a shine abun da zai faru ba sai Allah ya ga damar faruwa ma sha Allah kana wa ma lam yasha la yakun la yasha la yaqau fi malakuti Allah illa ma sha ba abinda zai faru a karkashin mulkin Allah sai abinda ya ga dama sabanin mulkin wani ba Allah ba aka yi yin abin da bai so ba bai ga dama ba bai yarda ba amma banda Allah duk wani abu mai kyau da mara kyau shi ya ga damar abin ya faru da mashi'ar sa abin yake faruwa sannan kuma khalqin sa ne halittar sa ce babu wani abin da ba halittar Allah wallahu khalaqakum wa ta'malun ala ahli ku ya halicci ayyukan da kuke yi duka shi yasa ibn qayyim alaihi rahmatullah kamar yadda yake cikin shifa'ul alim yake cewa Allah subhanahu wata'ala qad alima qabla an yujada ibaduhu ahwalahu kafin ko qabla an yujada ibaduhu ahwalahu tun kafin Allah ya halicci bayansa ya san halayen bayin nan nashi duka ya san me zai gudana tare da su wa ma hum amiluna ya san ayyukan da zasu Allah ya san man ya san wanda zai yi aikin kirki ya san wanda zai yi aikin banza ya san wanda zai kafirci ya san wanda zai musulunci asa wanda zai adalci asa wanda zai zalunci duk Allah ya san wannan wa ma hum ilayhi sa'irun ya san inda za su tike ya san da abin da mutum zai fara da inda kuma zai kai kila zai fara ba mutumin kirki bai tuke a mutumin kirki kila zai fara a mutumin kirki ya tuke a mutumin balla duk Allah ya san wannan thumma akhrajahum ila al-hayat bayan Allah ya samar da mutane sai kawo su duniya ya kawo su duniya yana sanar da wannan liyunhira ma'lumahu alladhi 'alimahu fihi kama 'alimahu ya kawo su duniya dan ya bayyana abin da ya sani a ilimin sa kamar yadda yake cikin ilimin sa domin idan abin ya wakana kamar yadda yake cikin lauhin mahfuz kuma kamar yadda yake cikin ilimin Allah wanda yana ƙara tabbatarwa da cewa Allah subhanahu wata'ala shine Allah kamar yadda ya rubuta din kuma ya kasance kamar haka to dan ya tabbatar da wannan shi ya sabar da bayin nasa ya kawo su a bayan kasa wabtalahu min al-amr wal nahy yajrabi su da yi kaza barkata يجرب يسوع الأمر ليه عنه والخير والشر يجرب يسوع الخير يجرب يسوع الأكسنسا بما أظهر معلومه دابن تيبين إلى من الناس ديسر دوان اللي باين أسكة تنشنشي أبو هو مسكة تنشنشي ذريه سنشنشي أبو إلى سنجي أمر ننسى لهذا النساء سنشنشي أذريه إذا مسكة كوتي أمر ننسى لهذا النساء والثواب والإقاب suka cancanci sakamako mai kyau ko suka cancanci uba yayin da suka kauce wa hanyar Allah shi ne ce bima qara bihim min al-af'al wa sifat al-mutabiqah bil 'ilm al-sadiq da abinda suka ya faru tare da su na sifofi wanda zai su dace da ilimin sa da farko ya san mu'mini zai yi imani to ya an saba da shi kuma ya zama mu'mini sai Allah subhanahu wa ta'ala ya san Abubakar Siddiq duk a cikin ilimin sa a cikin lauhul mahfuz an rubuta cewa wannan Abubakar Siddiq mumini kuma zai zama shi ne babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya yana bi yarda da shi kuma zai zama khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai tsaya da aiki da abin da ya gada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zai taimaki addinin musulunci zai koma ga Allah akan musulunci Allah ya san wannan ya rubuta wannan aka samar da Abubakar Abubakar din ya zama haka Allah ya rubuta tun a ilimin sa ya sani kuma ya rubuta da Musa Abu Jahl Abu Jahl Hisham ibn Amr Abu al-Hakam zai zanto kafiri zai zanto mugu ne zai zanto mutunci ne makin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamo mai wanda zai yi wa addinin musulunci kafar angulu karshe zai zo ya ta karawa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta shirya masa makirci iri-iri zai zo ya yi fito na fito da manzo sallallahu alaihi wasallam za a kashe shi kashi kisan wulaƙanci a filin Badar za a tanka ka cikin sa za a jefa shi cikin rijiya yana wulaƙantacci zai mutu a haka Allah ya san duk ya san haka ilimin sa ya rubuta a lauyin mahfuz kuma ya samar da Abu Jahl Abu Jahl din ya kasance kamar haka karshen sa ya ƙare a cikin rijiya kamar yadda yake a rubuce a cikin Ubangiji ya yi komai sannan ya fitar da waɗanda za su tabbatar da ilimin da zaka da yake rubuce a cikin lauhul mahfuz. Wa lam yakunu yastaquna dhalika wa lam yahdi qabla an ya'maluha. Allah subhanahu wa ta'ala zai ce kawai shikenan inda Abubakar an san mu'mini ne zai yi imani. Shikenan daga an samar da Abubakar a kai shi aljanna. Kawai da ta samar da Annabi Adam ana samar da shi aka ce a shigar da shi aljanna. Ba zai ce tunda ya riga ya san Abu Jahl kafirci zai yi kaza 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 zai yi to shikenan daga an samar da Abu Jahl kawai a kai cuta ka a kashi duniya ka aiko masa a duk kai ya aikata abin da ya aikata Allah bai haka ba Allah bai haka ba bai hukunta bayan sa da ilimin sa ba da abin da ya rubuta ba sai ya saukar da su wannan duniya dan su yi abin da suka cancanci abin da zai musu wanda ya yi imani ya cancanci shiga aljanna wanda ya kafirci kuma ya cancanci shiga wuta saboda haka ubangiji subhanahu wataala bai bar bayan ta haka ba da Allah ya ga dama tunda ya riga ya san cikin mu wasu wai za su imani cikin mu mu halitta sai mu so Allah ta fice shikenan da an gama halitta kawai Allah ya halitta ya halitta ya halitta azabi irin sa Abu Jahl irin su manyan arna da ciki da na waje azabi su da manyan biya ko azzalibai kawai da ce zama ta riga da rubuta wadannan aina sadda kawai ku zuwa su ta waɗannan kuma na san imani da cikin ku sa da Allah sai bai haka ba sai ya halicci mu ya samar da ya yi ko da manzanni ya saukar da littattafai ya kawo shari'u ku yi kaza ku bar kaza ba don kowe ba dai ya yi kowa hanzari dai ke kowa hanzari ya tsayar da kowa hujja domin kada ba wa an jefa hujja cikin wuta yace ya ya Allah dan da za ka yi kowa mai nayi yayi wa Allah subhanahu wataala hutu da cewa ai shi ba a kai shi duniya an ga yayi jahilci ba yayi wautar bai yi abin da ake cewa zai yi din ba dan me za a yi masa hukuma abin da ilimin ka ne kudurar ka ce ba mu muke da ita ba dan mene ne ba mu yi komai ba mu a karanta mu za a samu a wuta to sai Allah subhanahu wataala ya yanke musu wannan hujja ya zanto abin da suka yi aikinsa ne ba haka in suka shiga cikin wuta ba wanda za su tarka ba wanda za su tarka sai kansu ba lau kunna nasma'u aw na'qilu aw kunna fi asabi sa'i da mun kasance muna aiki da hankali muna sauraron abin da ake karanta mana na wahayi muna kuma aiki da hankali mu kuna mun kasance ciki a mutum su da kansu za su yi cewa abinda suka aikata ne ya jawo musu suka shiga cikin wannan wannan azabar tashi Allah ce inna zalika ala allahi yasir dan sai wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wataala wato ubangiji subhanahu wataala kewaye komai da ilimansa da rubuta wannan cikin littafinsa wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wataala wasu malami suka ce zalika wannan ishara inna zalika wannan da Allah yake nuni a kansa suka ce yana nuni ne akan shi ne kitabatul ma'lumat fil kitab rubuta wannan abubuwan a cikin littafi abu ne mai sauki a gurin Allah inda zalika ai rubuta wannan abubuwa a littafi yana da sauki a gurin Allah ba mai wahala ba ne wannan shi ne abinda wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Ibn Jarir Ibn Zamani da Ibn Juzay suka tafi a kansa wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce inda zalika ana nufin ilmuhu bi tafi'il ma'lumat ba rubutawar ake nufi ba ana nufin iliminsa da ya kewaye komai ya zage komai shi ake nufi wannan ne sauki ne a gurin Allah ya san komai da komai wannan shi ne abin da al-Baghawi da an-Nasafi suka tafi a kansa an-Nasafi muna da mutum biyu malaman tafsiri ne kowanne za a ce masa an-Nasafi ɗaya Abu al-Barakat ɗaya kuma Abu Hafs akwai Abu al-Barakat Abdullahi ibn Ahmad an-Nasafi wannan shi ne da littafin madarikut tanzih wa aqaiqut ta'wil shi aka fi sani a cikin wadannan sunubi shi aka fi sani an-nasafi yana da tafsiri shi ne madarikut tanzil ana cewa tafsirin an-nasafi sannan muna da Abu Hafs shi kuma sunan shi Umar ibn Muhammad shi wannan ya girmi shi ne babban shi ana masa alkunya da Abu Hafs wancan Abu al-Barakat shi ma kuma malamin tafsiri ne shi ma kuma ba Hanafi ne yana da littafi at-tafsir fi at-tafsir fi at-tafsir التفسير في التفسير تفسيري لي بابا أكثر من الذي هو مشاع تودك كنوز أكل شيء نتفي السعدي أشكين تفسير نسا يا هذا وأن ما أنو يقول لي إن ذلك فيك إن ذلك على الله يسير إتي شائل من الله لكم أروه متاوتك أبني بيسوي أبرن الله سبحانه وتعالى يروي يسان أبن كما يروه متا لن أبن يتبتك مريان دي يروه متاشي وسكما سكتي wancan hukunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da cewa zai yi hukunci tsakanin mu'mini da kafirai wannan hukunci ne Allah yake cewa mai sauki ne a wajensa domin me domin Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai babu abin da yake ɓoyuwa gare shi in ya yi wani abu na ya rubuta wa mutane ayyukansu na ya musu hisabi a yi musu tambayoyi duk ya yi wannan ne don ya tsayar musu da hujjarsa ya kuma tabbatar musu da adalcinsa sannan Allah ya ce wa ya'buduna
wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lilzalimina min nasir
Allah ce wa ya'buduna min dunillahi suna bauta ma wani ba Allah ba ma lam yunzil bihi sultanan abinda bai saukar da wata hujja game da shi ba wa ma laysa lahum bihi ilm abinda kuma ba shi da wani ilimi da gane da shi wa ma lil zalimin nasir ko ba wani mai taimako ga zalimai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ya'buduna min dunillahi mushrikai suna bauta ma wani abu ba Allah ba wasu suna bauta wa gumaka Umar kallon da suke bautawa babu wata hujja da kike take tabbatar musu da cewa Umar kallon sun cancanci a bauta musu babu wata hujja malamin yalla bi subhana Allah bai saukar da wata hujja ba da take nuna a bauta ma wadannan saboda suna bauta musu shine babu hujja kuma babu wani wanda yake bauta ma wani abu ba Allah ba kuma yana tsira da hujja anan wannan sifa ce da ake kira sifa kashifa kamar ana bayyana hakikarin yadda al'amari yake kuna bautar gumaka to bautar gumakan nan da kuke yi ba hujja ba wai ana nufin cewa kuna bautawa abin da ba hujja akwai kuma wasu bautawa wani Allah da hujja ba duk wanda zai bautawa wani Allah babu hujja kamar yadda Allah yake cewa kun yi umma Allah ilahan akhara la burhana lahu bi wanda duk yake bauta ma wani tare da Allah ba tare da yana da hujja wannan tace take kira sifar kashifa dan a ƙara fito maka da hakikanin bautar wani Allah hakikanin bautar wani Allah ita ce bautar da ake yi babu hujja a cikin ta babu wani sulta sulta din da kana ita hujja sultanul hujja ko sultanul qahr sultanul hujja babu wata hujja wani dalili karkarma da zaka nuna ka ce wannan dalili shi yake nuna cewa gunkin da nake bautawa ya cancanci a bauta masa babu babu wani babu wani musiba da ka shiga ya kawo ka dauki babu wata ni'imar da kake kafafa da ita shi ya kama kai ta ba sauran ka baya ce ina na wakan sa wani abu ballan da kai ce ina na makona to da wata hujja kake mutunta ba sauran ka babu wata hujja sannan kuma babu wata hujja sultanul dahr gunkin nan ba karfin ka yi ba ya kamo ka da karfi ya tilasta ka sai da kada tana masa ka bauta masa haka san haka ma kai ne kake sarrafa gungi da kake gara ka ga dama kai ka samu kasa kai ka kuma bashi kai ka sassaka shi kai ka je ka so shi a kasuwa kai kake tare tare da shi daga nan ka dauke shi ka canza masa guri ka mai da shi can ka dade shi kai masa inuwa ka karkade shi in yayi kura da kai kake wato wannan mahalali saboda haka ba wani marasara da shi ba a kuma ce wani in ka ga dama za ka iya kama shi ka karkare shi kashe shi da akwai wani da daga da ta kawo filifinsa wani an je an musu da awa wani babban mazafi ne da wani dodon dodonsa wani itace ne dodonsa da shi yake koratar da mutanen gari suna bauta masa suna masa abin da yake bukata su yi masa da wannan wani kututturen itace da aka je aka yi musu wa'azi suka musulunta shi ma aka je aka yi masa shi ko kai da aka yasan kai yaki ya musulunta shi aka ba wa kakari ya fuskar da itacen gaba mai wakata ka tafi ka ce gashi ne yana fuskar abubuwansa ko ba bin da iya ba ya shi ke nesa jin lafiya sai dai shi gaba da sallah masallaci ba bin da ya faru shi saboda ka baya ga wani sulta da tsari da zai sa har ka bauta masa kamar yadda lokacin da shedan da aka je gidan jihar da bayan ya tashi yana da wayan mutu hudu قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلصتكم فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. اكيد شو كان يكي زي مثلا رانا بعدين هو قال لك هو يا رجال جف القلم بنا ورجعت الصوت وما كان لي عليكم من سلطان بعد ذا وتهج da na nuna muku illa da auta kuna ga kira ku ne ku zo fasta da ku ne kuka ansa amma wala hujja da bayan sai wata hujja ba wata hujja sannan kuma mali a ne kuma sun fara kan ba wanda da zai yi shedanci sai da iblis ya fito masa da kowunan da biyu ya zazzage masa in yake kai kana ta tsara sai yace yi ba shi da kuwa saboda su kowa yake da kansa ba a da musulunci ko kuma ba a cikin musulunci ba za su taimaka ba zan taimaka muku ba har su kowa yake da kansa to irin wannan ne ubangiji ce ma da mai zai biyi sulfana ba su da wani sulfan wani hujja da mai da bauta masa sannan ma bai da lahu bihi ilmun ba su da kuma wani ilimi ba su da wani ilimi akan wannan da suka samu daga littattafan da suka gabata ko daga annabawa da suka gabata wani annabi ya zo ya ce a bauta ma wani ba Allah ba a taɓa samun wannan ba wani littafi da Allah ya taɓa saukarwa a ciki aka ce a bauta ma wani ba Allah kuma wannan ita ce ibada ibada da zaka yi sai zato kai ta Allah ta Allah subhanahu wataala kuma kai ta kamar yadda Allah yake to ku ba Allah kuke yi ku yi ta da wani abu da ilimi ba to hal yadda ku bi ilmi fa tukhrijun bihi kuna da wani ilimi dan ku fito ku da ku tuma dashi tattabi'una illa dhanna wa la tu illa takhrusu fa kowa ku yi ne sai shi fa ba akan kowa ku ke ba sai kariya saboda ka duk wani wanda zai so da wata abauta da za a yi wa wani ba Allah ba wannan babu wata hujja da za ta iya tabbatar da wannan haka nan duk wanda zai so da wani abu sunan shi bauta amma ba daga ilimin littafin Allah da sunnar annabi ba shi ma wannan shirme ba za ka bauta Allah da wannan shi ya sa ana kuma kike su wannan tsare ce suna bauta wa abin da ba Allah ba kaga abin da kwata-kwata ya zama shirka ne ba bautar Allah ba sannan kuma suna yin abin da babu izini a kansa ilimi a nan ana fitar da kan Allah abin da Allah ya saukar abin da Allah ya sanar da manzonsa don haka a hirin ɗinka ka gabata zuwa ga wani abin da yake bautar Allah ka yi shi ga wani Allah a hirin ɗinka ka gabata ka yi wani abin da aka ce da kai bautar Allah ne alhalin ba Allah ne ya ce a bauta masa da shi ba kada ka yi abin da yake bautar Allah ne ga wani Allah in kai haka ka yi shirka kada ka kuskura kuma ka yi wani abu da sunan bautar Allah ba ka da wani ilimi daga alkur'ani da sunnar annabi game da wannan in ba ka ba sai ka shiga cikin ɗaya ɓangaren wannan aya ɗaya daga cikin ɓangarorin wannan aya wai abu ruwan min dunillahi malam da sun bihi sultana sannan kuma malai ka lahu bihi ilmi Allah ce ba da zalimi da nasir alzalimai ba su da zai taimaka musu a nan yana nufin cewa wanda duk zai yi wannan ko dai ya bauta wa wani ba Allah ba wani alzalimi domin shi ne ƙarshen azali don babu zalincin da ya bi ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba mu wani Allah inna shirka la hulmun azim shirka babban zalunci haƙaƙ ko maƙurar zalunci ne zalincin da Allah ba ya ɗaukar da shi to duk wanda zai bauta wani ba Allah ba azali ranar gobe kiyama ba ya yi da wanda zai taimaka masa ba wanda zai cece shi ba wanda zai kubutar da shi daga azabar Allah ba wanda zai kubutar da shi daga dambar Ubangiji haka nan wanda zai yi bautar Allah da wani abin da ba koyarwar annabawa ba ba littafin Allah ba sunna ba shi wani azabi domin ya ɗauki wani haƙƙi da ba nashi ba ya ba wa kansa ya ɗauki haƙƙin da haƙƙi ne na annabawan Allah ya ba wa kansa haƙƙi ne na Allah da annabawansa da kawo abu da shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam yasbihin da zai zo da wani